Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2225 da kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya sai kuma VOA Africa zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a rediyo Alpha, wato Alpha Radio kenan a birnin Kumasi na kasar Ghana, ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdul tare da Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Litinin 19 ga watan Satumba, ranar da ake bude taron koli na Majalisar Dinkin Duniya na 72. Yau kungiyar da ake kira United Congress ta yi kira da a shiga yajin aikin gama gari a Najeriya, sai dai bisa ga dukkan alamu hakatta bata cimma ruwa ba.
Nan dai gaskiya ba alamun yajin aiki a nan wurin, tun daga bankuna da kuma gidajen mai komi arka na tafiya.
A jamhuriyar Niger kuma 'yan hamayya sun ce a kai kasuwa ta yadda gwamnati ta yi na neman hada hannu a fannin siyasa, ko menene dalili?
Wanda bai yarda da ra'ayin jama'a ba, wanda bai yarda da sabanin ra'ayi, to wanda bai mutunta demokradiyya ba, zaben mene ne yake so?
To sai kuma hira da wakilin mu Umar Faruk Musa yayi da kakakin shugaban Najeriya kan taron Majalisar Dinkin Duniya da shugaba Buhari ke halarta a nan Amurka. Yusuf Arande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam, wanda a yau zai dora inda ya tsaya da bakon nasa kan ilimin yaki da jahilci a jihar Kaduna. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Jama'an tsaro da masu niyyar gudanar da zanga-zanga a gobe Talata a wurin babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York sun kimtsa kansu. Kwamitin tsaron Majalisar Dinkin Duniya yana shirin gudanar da babban taronsa na shekara-shekara, kuma shugabanni da wakilai daga kasashe mambobi 193 sun fara isowa. Shingaye da aka datse hanya da su ba su kawo cikas ga harkokin kasuwanci ba, a cewar wani mai sayar da abinci a kan keke wanda yake sayar da abinci a kusa da inda ake taron a birnin New York a cikin watanni. Matakan tsaro a duniya, ciki har da barazanar shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa wanda yake cikin zukatan mahalartan taron wannan makon, a cikin batutuwa da babban taron zai tattauna, akwai batun dubban ɗaruruwan musulmin Rohingya da suka arce daga birnin Rakhine na Myanmar zuwa Bangladesh don kaucewa tashin hankali.
A halin da ake ciki kuma, an shigar da wata ƙara a kotun kolin India da ke kalubalantar matakin gwamnatin ƙasar na korar 'yan ƙabila Rohingya da suka kai 400,000 da suka arce daga Myanmar. Kotun kolin ta fara sauraron wannan ƙara ne a yau Litinin. A wata sanarwa da gwamnatin ta aikawa, kotun tana cewa Rohingya baki ɗaya da ba su da izini kuma za su wasu a cikinsu na iya zama babban barazana ga tsaron ƙasar ta India. Lauyan da ke wakiltan 'yan Rohingya ya ce dokokin India sun ba da damar daidaita 'yanci da kuma walwala ga kowane mutum, har ma da waɗanda ba 'yan ƙasa ba. Kotun za ta ci gaba da sauraron wannan ƙara a wata mai zuwa.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa a jiya Lahadi cewa Amurka tana nazarin rufe ofishin jakadancinta a Cuba biyo bayan kamuwa da rashin lafiya da jami'an diplomasiyyarta a ƙasar suka yi da aka kasa gane kansu. Aƙalla Amurkawa 21 suka kamu da abin da ma'aikatan harkokin waje ta kira faruwan abubuwa waɗanda suka kai ga alamomin ciwo da dama, ciki har da rashin ji da kiɗimewa da ciwon kai da kuma matsaloli da suka shafi tuna kalmomi. Wasu jami'an diplomasiyyar ƙasar Canada da iyalansu kuma sun kamu da alamomin cututtukar, ko da yake masu bincike sun ce akwai yiwuwar gittawar wata ƙara ko kuma wani makami na lantarki, amma dai babu wanda aka samu da aikatawa ko wata na'ura irin haka, a cewar kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Wannan al'amarin ya faru ne tun daga shekarar da ta gabata, a cikin watan Agustan wannan shekarar ne kuma aka gano na bayan nan.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran ba za ta lamunta da cin huska da Amurka take mata akan yarjejeniyar nuclear ta shekara ta 2015 ba, da manyan kasashen duniya suka kulla ciki hada ita Amurkan kanta. Shugaban Amurka Donald Trump sau tari yana saukar wato sukar wannan yarjejeniya, kuma bayan ya zama shugaban kasa ya barazana soki ta, da yake jawabi ga jami'an 'yan sanda a jiya Lahadi. Khamenei ya ce Iran ta yi tsayin daka, kuma duk wani da zai yi shishigi akan batun yarjejeniyar nuclear zai fuskanci fushin Jamhuriyar Islamiyyar Iran.
‘Yan sanda a birnin St. Louis na Missouri sun ce sun kama sama da mutane 80 a jiya Lahadi, bayan da wasu mutane suka lalata tagogin wani shago a cikin wata zanga-zanga da suka kira na lumana game da sallamar da kotu ta yi wa wani jami'in ɗan sanda a cikin wani harbi da ya kashe wani bakar fata. Shugaban 'yan sanda Larry Otto ya faɗa wa 'yan jarida cewa masu ko kuma wasu mutane sun kai wa jami'an 'yan sandan wato hari ne, suna jifansu da duwatsu. Alƙalin da ya yi wannan shari'a dai ya ce ƙarar da aka shigar ta gaza ba da shaidar da ke tabbatar da ɗan sandan ya yi amfani da ƙarfi fiye da kima a lokacin da yake ƙoƙarin kare kansa.
Daga ƙarshe ana sa ran mahaukaciyar guguwar teku da aka lakawa suna Maria za ta ratsa ta Martinique da kuma Dominica a daren yau Litinin, yayin da ruwan sama ke wucewa zuwa wasu yankuna da guguwar Irma ta yi ɓanna, wato da guguwar Irma ta yi ɓanna. Cibiyar nazarin guguwa ta ƙasa a Amurka ta ce guguwar Maria tana da iska mai ƙarfi da ke juyawa kilomita 150 cikin awa guda, yayin da ta doshi tsibirin Leeward, amma masu nazari sun sa ran za ta ƙara ƙarfi a yau Litinin. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin kasashen duniya 193 da ake kyautata zaton za su halarci taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe yau a birnin New York. Wakilinmu Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske dangane da taron a hirarsu da kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu, wanda ya bayyana cewa
to a dunkule ina so na ce maka akwai muhimman tarurruka da zai yi banda jawabi da zai yi a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da duk ake yi shugaban Najeriya da shugabannin ƙasashe kowa ake ba shi damar ya yi. Yau Litinin da za a buɗe taron nan da shi za a yi tun da biki ne na sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Idan bayan an yi wannan biki na buɗe taro, akwai wani taro na musamman wanda shugaban Muhammadu Buhari tun kan yi bar Najeriya ya amince zai halarta. Wato taro ne don a ɗauki matakai na kare mutuncin mata a duk duniya, saboda matsalolin da ake samu na fyaɗe da sace mata da fin ƙarfi da ake nuna musu. Zai halarci wannan taro. Ban da shi zai yi jawabi ranar Talata shi ne na 7 a layin shugabannin duniya, wanda rana ɗaya da shi da su shugaban Amurka da sauransu za su yi nasu jawabin. Banda haka kuma akwai zama na musamman tsakanin shi da shugaban ƙasar Amurka, wanda yake za su zauna su ci abinci na rana tare, kuma su tattauna abubuwa da suka shafi dangantaka tsakanin Najeriya da Amurka. Akwai tarurruka kuma da suka shafi yammacin Afirka, wato ECOWAS da ƙungiyar ƙasashen haɗin kan Afirka, African Union. Suma akwai taro da za su dunkule su tattauna abubuwan da suka shafe su don su ga yadda za su yi muhimmin tasiri a kan lamura da ke gudanarwa a duniya gabaki ɗaya.
Ba daidai lokacin da yake shirye-shirye waɗannan taruka da kuma bayani na musamman ga ƙasashe na duniya, akwai matsalar fafutukar ɓallewa a kafa Biafra da ya bar wutan ruruwa a cikin Najeriya. Kana ganin 'yan Najeriya da za su yi mai zanga-zanga a can, don mun ga sanarwa cewa ana kira a yi zanga-zanga da kuma kyamata da watakila za su nemi a yi wa Najeriya cewa tana amfani da fin ƙarfi wurin murƙushe tawaye, ba zai iya zama ta matsala ba a wurin taron nan kuwa?
Ko ban gane to ai zancen a ce ana amfani da ƙarfi wajen murƙushe wani tawaye a Najeriya, ai babu wannan zance. Babu wani wanda aka kashe ko kuma akan raunan nan a cikin wannan abubuwa da suka gudana a wannan sashi da kake magana. Eh, akwai waɗanda suke sun kawo kuka ga jami'an sojan Najeriya cewa ko shi ɗan jarida ne ko an ci musu garafi ko an keta haƙƙinsu a yayin da suke gudanar da aikin su. Hukumomin tsaro na Najeriya sun nemi musu afuwa, sun ba da haƙuri ga waɗanda aka yi wa laifi. Wannan abu da ya taso a nan ƙasa ba zai hana shugaban Najeriya ya je ƙasar waje ko kuma a majalisar ɗinkin duniya don ya halarci wannan muhimmin taro da dukkan shugabannin ƙasashe na duniya za su halarta ba. Kuma idan har ana la'akari da cigaba da ake samu, ai wannan magana yanzu ai alhamdulillahi an ci ƙarfinta an yi maganinta, tun da ya zama na cewa baki ya zo ɗaya tsakanin gwamnatin Najeriya da su kansu hukumomi da suke sashen kudu maso gabas na ƙasar nan, cewa wannan ƙungiya ta IPOB wato IPOB haramtacciya ce amma daidaita ta da ƙungiya ta 'yan ta'adda. Saboda haka ai ka ga yanzu wanda duk yake da sauran hankali da nutsuwa a jikinsa sai ya nesa da ita, wanda kuma yake zai zauna ya ci gaba da yi to ai kuma ya san shi zai jawo ma kansa duk abin da zai biyo baya, domin hukuma ba za ta bude a ci gaba da wannan fitina ba.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya isa New York ta ƙasar Amurka domin halartar taron ƙasa da ƙasa da Majalisar Ɗinkin Duniya take shiryawa. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Lafiya uban girma kai nake.
A jamhuriyar Nijar kuma yunkurin da gwamnati ta yi na sasanta bangarorin siyasa ya ci mutura biyo bayan watsi da ta yin da na zaunawa tattaunawa da gwamnatin ta nema a yi. Wakilin Musulmin Muna Barma na da ci gaban rahoton.
Ainihi Prime Minister Birjira Fini ne ya nuna buƙatar shirya wani taron tattaunawa a jiya Lahadi tsakanin masu linjaye da 'yan adawa da nufin samar da maslahar da za ta kawo ƙarshen kallon hadarin kajin da ɓangarori ke yi wa juna. Wannan na matsayin wani matakin share fagen soma shirye-shiryen kafa sabuwar hukumar zaɓe. Sai dai ana dab da soma wannan taro, jam'iyyun adawa suka yi watsi da wannan ta yi saboda wasu dalilan da suka zayyana a wasiƙar da suka aike wa gwamnati. Kamar yadda ministan cikin gida Bazoum Mohammed ke cewa,
su a ganin su yau babu demokrasiya, kuma abinda suka tsaida da su da Prime Minister shine a samu babban taro na ƙasa gaba ɗaya da wakilan na ƙasashen waje shaidu wanda za su hallara inda za a maida Niger bisan tafarkin demokrasiya. Wannan ne wasiƙan tasu ta kumsa ta jiya. Alhali ko kun san dai Prime Minister bai iya ya sadu da wani ko ma dan adawa wanda zai ce mishi yau a Niger babu demokrasiya kuma su ci gaba da magana da juna. Barantana ma har ya yarda da cewa babu demokrasiya kuma dole a kiraye taro na ƙasa ko conference national ko assis national inda za a maida Niger bisan turban demokrasiya.
Shugaban jam'iyyar ORDN Tarmamuwa ta kawancan 'yan adawa na FRDDR Mamman Sani Adamu na cewa,
wanda bai yarda da ra'ayin jama'a ba, wanda bai yarda da sabanin ra'ayi ba, wanda bai yarda da adawa ita tsarin mulki ya bata damar ta yi adawa, to wanda bai mutunta demokradiyya ba, zaben menene yake so?
Rashin halartar 'yan adawa a wannan haduwa ta majalisar CNDP ya matukar so saran masu linjaye da ke cewa za su ci gaba da bin 'yan hamayya da laluba.
Wataƙila akwai sabani tsakaninsu, lalle mun yi bayin cikin haka za mu ci gaba kamar yadda Prime Minister ya yi da kiransu don su shiga wannan aikin da muke yi na kafa sani.
Majalisar CNDP da aka kafa da gudunmuwar hukumar UNDP shekaru sama da goma da suka gabata ta matukar taimaka a can baya wajen warware rigingimin siyasar da aka fuskanta a jamhuriyar Niger. To amma a wannan karan alamomi na nunin kai ya gamu da kota. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ah, Okay, ke to bari mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya inda bisa ga dukkan alamu yajin aikin da wata kungiya da ake kira United Congress ta kira bai nasara ba kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Babangida Jibril ya hada mana.
Bisa ga dukkan alamu dai ma'aikata na kwadugo a Najeriya musamman a nan birnin Lagos sun yi watsi da kiran da wata kungiya mai suna United Labour Congress sai masu da shiga wani yajin aiki domin neman wasu bukatu daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Alamu ya nuna cewa ma'aikata da dama sun fito domin zuwa guraren ayyukan su musamman ma dai a bankuna da gidajen mai da kuma filayen jiragen sama. Wasu daga cikin bankunan da na ziyarta bankin Skybank da kuma bankin GT ma'aikata ta na gudanar da harkokin su a yayin da kwastomi ke shiga da fice. Wasu da na zanta da su ya sun bayyana min cewa dai ba su ma san ana wannan batu na yajin aikin ba, a yayin da kuma ma'aikatan bankin su ta ce ba su da izinin magana da ni.
To ya suna malam?
Sunana Ismail Akini. Nan dai gaskiya ba alamun yajin aiki a nan wurin tun daga bankuna da kuma gidajen mai komi arka na tafiya, saboda haka yajin aikin ba ta yi wani tasiri a nan wurin mu ba.
Tun da farko dai a martanin da kungiyar ta ULC ta bayar game da kirai-kirai da ministan kwadugo da kuma sauran kungiyoyi ke mata na cewa ba haratacciyar kungiya ba ce. Shugaban kungiyar ULC Mr. Joe Ajero ya ce kungiyar su ba ta bukatan amincewar ministan kwadugo domin samun halacci a kasa. Ya ce ya kamata ƴan Najeriya su sani cewa ko ita kanta kungiyar TUC sai da ta gudanar da ayyukanta hannun shekaru 27 kafin ta samu takardar rajista, kuma hakan bai hana ta ci gaba da gudanar da hakokinta na kungiya ba. To kuwa ƴan Najeriya ke ganin wannan yajin aiki da kungiyar United Labour Congress ta kira, wanda kuma bisa ga dukkan alamu bai samu karbuwa ba, ga dai abinda wasu su ke cewa. Shi ma bangaren sa Alhaji Bello Dotti da ke cikin ɗaya daga cikin bankunan ya shaida min ta wayar rahota ya ga hada-hadar na banki a yau.
A gaskiya dan yanzu haka ina cikin banki ina gaban kashiya na ba da cika min zarfa kuma yanzu ina cikin kuma ba wani alama tunda cikin yawancin bankuna nan ina hada-hadar.
Rahotanni da ke fitowa daga filayen jiragen saman Najeriya daban-daban ya nuna cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da harkoki na yau da kullum, inda mahajjata ma ke ci gaba da sauka daga kasar Saudiya ta filayen jiragen saman da ake da su. Shi dai wannan kira na yajin aiki da kungiyar ta United Labour Congress ta kira ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar likitoci ta Najeriya ta zanyi yajin aikin da ta yi a kwanakin baya, inda kuma ake ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i ta su, inda gwamnati ke neman kungiyar ta janye yajin aikin da take yi. Yajin aiki dai za a iya cewa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya a Najeriya, kama daga ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihohi da kuma na kananan hukumomi, abinda kuma ma'aikatan ke dangantawa da gazawar gwamnati wajen biyan bukatun ma'aikata da kuma 'yan kasa. Babangida Jibril, muryar Amurka daga Lagos.
To kada dai a shafa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11:18 na safe.
Idan mun kai la'akari da yawan al'ummar da muke da su a duniya waɗanda suke magana da yaren Hausa, za ka ga cewa yawan mu ya kai, sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa na zamani muna da su. To daga cikin abubuwan da yanzu zamani ake tunkawa da shi akwai wannan fasaha ɗin ta kwamfuta.
To abinda za mu so mu ji ra'ayinku kenan a shirinmu na yamma, yaya kuke gani tasirin sabuwar manhaja Hausan da aka kirkiro zai taimaka, ya ne tasirin shi? Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan adam,
can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A makon da ya gabata mun yi ma masu sauraro alƙawalin kawo muku ci gaban tattaunawarmu da Kwamar Shehu Muhammad, shugaban kungiyar Kwadugo reshen jihar Kaduna. Kana daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci ta jihar Kaduna, Kaduna State Agency for Mass Literacy a turance. inda a yau zamu daura akan ire-iren ayyuka da hukumar ta suke gudanarwa a daukacin jihar Kaduna. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Lawal Isa Ikara, ya ci gaba da yi mishi tambaya kamar haka.
Saka inda uku gare masa kwato kuma dare ne ka bi akwai daya da guso kafashin kahin
garaba zai gwada ba din da farka gora hanne na gazato tuna
kana shugaban kungiya na wani lokaci sannan kuma ka dade a bangaren nan na ilimi akwai wani radi da aka dinga cewa a baya an dinga daukar malamai a siyasance ana sa su koyar a makaranta alhalin ba su samu karatun da ya isa a ce an koyar ba gaskiya ne wannan magana da ake
wallahi wannan magana haka take inda siyasa bata wa bangaren ilimi adalci ba kenan domin a lokacin siyasa ne za ka ga cewa siyasan da ake na baya wata kila a wasu jihohi har yanzu za ka ga an zo kansila ko kuma wani wanda yake cikin gwamnati ya zo ce yana da gurbi na mutane 30 ko 60 a bangaren ilimi domin za a ba su appointment a teaching line idan ya tashi yanda ka san zai je kakkin kasuwa ne daya duk wani malam wani kawo mataka ko kawo danka waye Allah ma ya je makarantar bai ci ba waye Allah ya je amma shi kanshi bai san abin da yaje karo ba to amma saboda siyasa sai a dibo su sai a ba su zaka ga mutanen al'umman gari su kuma da su ce ko dan koyar wannan a ba mu so tan nan aka kara lalata abin yanda siyasa ta shigo kenan shi sai aka dinga samun malamai wanda ke wayansu ma ba su da takardun da ya kamata su dauke su a matsayin su na malamai wayansu ma zaka gan su ba la cikakken lafiya gare su ba amma sunan su malamai wayansu kuma zaka gan su yaran da suke koyarwa wayansu sun fi malaman ma hankali so duk a ta irin wannan diban da aka dinga yi na malaman da ba su cancin da ba ana aka samu wayannan to amma matsalan shi ne shugowan shi ne wahala idan ka riga ka shigo fitan ita kuma tana da kaidoji so kaga dole a tsaya a duba wannan a samu gyaran da ya kamata a yi
wato maganar cire su wayannan irin malamai koda da yake ana ganin aibin su a tsari wa wani abu ne mai wahala kenan
abu ne mai wahala because wahalan ɗaya ma kaga ta iya wa wannan malamin bar gurbin nan ya kwashe shekara kusan 20 ana tafiya da shi haka so kaga ko wanda yake wannan shekarun ba zai yiwu ka ce kawai to ai na ma gano ba ka iya koyarwa yanda ya kamata ce ka dole duk yanda za a yi sai ka biya shi wasu hakoki na shi duk da rikon ilimin da yi sai ya kwashe wannan shekarun yana ta bada bar gurbin abin da yake bayarwa amma kaida ne dole sai ka bashi sannan kuma dole a hakan za ka yi ta bashi promotion din har ya kawo lokacin da ka dago cewa wannan bai kamata a ce kuna tare da shi ba idan kuma kace a'a kai ba za ka mishi wannan ba akwai kariya da yake da shi wanda yake kuma gwamnati ba za ta so a ganta tana kare wannan dokoki kaidoji na daukan aiki da sauransu ba so kaga tun daga wajen shiga ake bata al'amura ba ma wajen fita ba kuma abin da zai faru a ciki
wace hanya kace ganin za a bi wajen kare faruwar wani abu makamancin wannan nan gaba wajen ganin in an zo dauka babu siyasa an dauki mutane bisa kurewa musamman ganin ilimin nan da shine ainihin kashin bayan duk gina rayuwa na wannan zamani
to abu na farko shine wanda suke da nauyi wajen daukan ma'aikata na koyarwa ya zamana cewa sun tsaya sun yi aiki ne tsakanin su da Allah a cire batun cewa wane dan siyasa ne an bashi gurbi guda kaza ya kawo idan kuma ya kawo wai Allah suna da kyau ko ba su da kyau tunda wane ne ya kawo su za ka karbe su ne kawai za su wanda za su zo su bi layi a musu interview a tantance masu kyan da marasa kyan su kuma daban suke so idan aka kawar da wannan shine za a sami ingantuwar ilimin da ake bukata kaga koda a bangaren da nake wajen ilimin manya za ka ga cewa malaman da ake dauka wajen koyarwa a wannan azuzuwa na ilimin manya mass literacy za ka cewa a kowanne zango na karatu sai an je an tantance malaman da za a dauka su koyarwa na wannan zango ana kara zangon aikin sa kare za kuma sake duba ne a sake tantance a sake diban wa'ansu to kaga a wannan bangare ma kenan balle bangaren da zaka ce na musamman ne na makaranta wanda yake tun daga primary har zuwa secondary da sauransu wanda yake ya kamata a ce akwai wannan abu
masu haru za su so su ji irin karin hasken da za su samu musamman a bangaren da kake na shi ilimin manyan nan yara a iya cewa kawai zaman karatun suke yi sai dai su ci abinci a tura su ya kuke fuskantar ganin manya na ɗaya ma sun zo na biyu kuma duk da uzurin da ke gaban suna fahimta abin da ake yi
wato shi wannan bangare na ilimin manya wani bangare ne na ma'aikatar ilimi wanda yake tana kula da manya wanda yake ba su samu daman zuwa makaranta ba wai Allah makarantar primary ko kuma wanda sun yi primary amma sun kasa ci gaba su je secondary balle har su ci gaba da jami'a da sauransu idan aka ce ilimin manya ya sha bamban da sauran gudanar da harkoki na ilimi domin shi wannan za ka ga cewa su manyan dattawan su da su diba wa kansu lokaci da suke gani ya kamata a zo a ringa koyar da su
masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji ci gaban shirin yanzu kuma a madadin babban bakon namu Comrade Shehu Muhammad shugaban kungiyar kwadugo reshen jihar Kaduna kana kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaki da jahilci ta jihar Kaduna muna mika godiya ta musamman ga duk sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har yazo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia ku zama lafiya
a maza da mata don mu zan miƙewa kai kokari
to gaida Harande sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aikowa
wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajuga yace VOA ku ga yawa kasashen duniya mahalarta taron majalisar dinkin duniya karo na 72 cewa su fa bada muhimmanci akan lamuran da suka shafi tsaro ganin yadda ake ta ƙara samun tashe-tashen hankula masu nasaba da siyasa addini da kuma uwa uba na ƴan ta'adda domin kuwa duk wani ci gaba baya samuwa sai da zaman lafiya wasiƙa ta gaba ta haɗin gwiwa ce tace assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka Muna kira ga shugabannin kasashen Afirka da za su halarci taron majalisar dinkin duniya da za a yi a birnin New York da su mai da hankali wajen ganin an zuba jari a nahiyar su domin ta haka ne matasa za su samu ayyukan yi sako daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Malam Adam A Adam Gashuwa wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi matakin da gwamnatin jamhuriyar Niger ta dauka na saki sanya dokar ta baci a jihar Difa da ke fama da har-haren mayakan Boko Haram hakan yayi daidai amma ya kamata gwamnatin kasar ta sassauta dokar sako daga Muhammad Mai Kamiya Oji Kwatas Gombe
Maryam Dauda da ra'ayoyin ku masu saurare ga tishin muhimman kanin labarai
Jama'an tsaro da masu niyyar gudanar da zanga-zanga a gobe Talata a wurin babban taron Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York sun kimtsa kansu don yi. An shigar da wata ƙara a kotun kolin Indiya na kalubalantar matakin gwamnatin kasar na korar 'yan kabilan Rohingya daga kasar da suka arce daga Myanmar. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa cewar Amurka na nazarin rufe ofishin jakadancinta a Cuba biyo bayan kamuwa da rashin lafiya da jami'an diplomasiyarta a ƙasar suka yi da aka kasa gani kansu.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa da kuma ƙari a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. Kuna kuma iya samun ƙarin bayani kan abin da muke so mu ji ra'ayoyin naku a kai kullum a shafinmu na intanet da kuma Facebook. Wato Facebook ma da har ma da Twitter. To kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga tsohon ma'aikacin sashen Hausa Aliyu Danladi Ayangwa domin rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Sa'adatu Abdulfari da ake kuma kira Hajiya Darai wadda ta rasu a birnin Makka. Allah jikanta ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya Munewa Alheri ke muku fata alheri sai kuma a dakaci shirin yau da gobe.